gare matasa miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka jibanci mu'amalan matasa da yanar gizo. Kamar koyaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, kafofin sada zumunta na daga cikin ire-iren nasarorin da yanar gizo ya haifar a duniya, inda jama'a suka sauya yadda suke zamantakewa da kuma hanyoyin da suke bi na kulla zumunta da samun bayanansu na yau da kullum. Kasancewar hukumar wayar da kan al'umma ta NOA a takaice, aikinta ta faɗakar tare da ba da bayanai akan manufofi da ƙudurin gwamnati mai ciki, ta ga dacewar amfani da waɗannan kafafai na sada zumunta wajen isar da sakonninta ga matasa waɗanda akasarinsu suka fi amfani da waɗannan kafofi na yanar gizo. A dangane da tsare-tsaren da suke bi wajen isa ga matasan, shirin na wannan makon ya zanta da babban darakta na hukumar, Dr. Garba Abari.
Idan kika duba, muna da kafofi da yawa a Twitter, a Twitter handle ɗinmu yanzu a rufe yake, amma muna nan a Instagram, muna nan a Facebook, muna nan a WhatsApp groups, muna nan kuma da duk sauran kafofi na yanar gizo. To wannan abin da yasa kuma ƙarfin mu yake can, saboda can ne ya kamata muke samu yawancin matasan. Ba za ka samu su a gidan rediyo, in ka same su a gidan rediyo ma tashoshin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe, sai dai sai mu ɗauki waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗen mu saka musu. Ba ka samu su a gidan talabijin suna jin labarai, in akwai sai da tashoshin kaɗe-kaɗe da nan ma sai a tura su a saka su. Ba suna nan a Netflix ko suna nan suna sauraron kaɗe-kaɗe da rayuwa a FM station da sauransu. Duk inda mu kamata mu same su, muna bin su mu same su, mu muke bin su, mu nemo su, mu same su, mu aika wannan sakon.
Yake matasa su ne kashin bayan duk wani al'umma, kuma ka yi batu cewa mafi yawan matasa suna nan a kafafen yanar gizo inda kuke jan hankalinsu. Shin kana ganin wannan hanya ita ce mafita wajen jan hankalin matasa, kamar yadda ka yi batu cewa a yanar gizon nan ka face wata yawancin matasa suke?
A yau dai ita ce hanya mafi a yau ka ce.
To akwai wani jan hankali da za ka yi matasa wajen amfani da waɗannan kafafen?
Ito kullum dai abin da muke gaya musu shine akwai buƙatar da ke akwai na su gane cewa kowane ɗan adam yana da irin gudunmawar da zai ba wa kansa shi kansa tukunna, don ya gina kansa ya zama mai amfani ma kansa, ya zama mai amfani ma al'umma. Ƙasar mu kuma tana da arziki da zai ba wa kowane matashi, ba ma kuma matashi ba, har ma manya masu zaman kansu, hanyoyi da za su yi su tabbata akan cewa sun mori gajiyar wannan arzikin da Allah ya bayar a ƙasar nan, ma'adinai, arzikin noma, arzikin aiki da kwakwalwa, arzikin kasuwanci, arzikin abu dai ga sunan da yawa bil adadin. To kowa yana da haƙƙi da ya tabbata akan cewa ya yi sa hankalinsa inda zai mori wannan abubuwa din.
Ta bakin tsohon darakta a hukumar ta NOA, Dr. David Manyadogo, ya yi jan hankali ne ga matasa da ba su amfani da kafofin ta hanyar da ta dace, wanda hakan kan haifar da tarnaƙi da yin karan tsaye ga tsarin tsaron ƙasa, tare da janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma, duk da sunan faɗan albarkacin baki.
To gaskiya ne, domin idan ka dubi irin abubuwan da suke ake gudanarwa a social media, to gaskiya indai kai mai hankali ne, mai son ƙasa, to ba za ka ji daɗin irin wasu abubuwa da ake tattaunawa a kai ba. Abin da nake gani shine, kuma kamar da na faɗa cikin bayanin da na yi, shine ni ina cikin wanda suke ba da goyon cewa kowa a bashi yancin faɗan abin da ra'ayinsa, amma kuma dole ne a tabbatar cewa wannan abun mun yi shi cikin tsari, cikin ka'ida, abinda ba zai tabarbare mana da sha'anin tsaron ƙasa ko kuma zaman lafiya ba. So ni duk abinda gwamnati za su yi su ga cewa gaskiya social media dinnan an amfani da shi yadda ya kamata, to ni na ba da goyon bayan wannan. Yana da kyau a ba mutane yanci su faɗi ra'ayinsu, amma kuma dole ne a tabbatar cewa an ɗauki matakai da za a ga cewa waɗannan ra'ayoyin an faɗe su ta hanyoyin da za su ka zaman lafiya ne, amma ba wai su hargitse mana ƙasa ba.
To da yake ka yi batu a kan zaman lafiya da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki, wanda na ɗaya daga cikin abin da Najeriya take gudanarwa kamar mulkin demokuraɗiyya, to shin akwai waɗansu dabaru ne da kake gani ya kamata a bi domin a taƙaita yadda mutane suke mu'amala da kafafen yanar gizo gabaki ɗaya a ƙasa?
To gaskiya kin gani shasa muka yi magana al'adunmu, mun ce ya kamata mu koma ga al'adunmu na gargajiya, wannan muka sani. Yana da kyau mu dubi abinda wasu suka yi mai kwaikwayo, amma kuma ya kamata abinda za mu ɗauko mu yi amfani da shi ya zama abinda zai taimake mu, ba abinda ya saba da irin al'adun da muka sani ba, ko kuma irin harkar ma addinanmu da muka sani. Kin gani a yadda muka taso bisa ga al'ada, akwai son juna, akwai ƙauna, akwai ladabi da shauransu. To amma kin ga yanzu duk wannan abubuwan, don muna koyan abubuwan da ake a wasu wurare, kin ga yanzu duk wannan abubuwan yanzu babu su. To domin haka yana da kyau idan an ga wani abu yana da kyau da bai saba ma al'adunmu ba, muna yin muku fa, amma gaskiya duk abin da zai saba ma al'adunmu to ya kamata mu yi lura da su. Muna da namu al'adu din, mu ɗauko abubuwan da za su amfane mu mu yi amfani da su. Yana yake gani su
wato na sheri shine abun gudawa da mun cika ka gani yayi zagayawa.
To gabaki daya masu sauraro, a nan shirin matasa a duniyar gizo zai dakata, sai kuma da yardan Allah mako na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi, bi salam.
Bare a ce an sanyo kidan kalango ga wanda bai